سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شابي أرجع وطن رمضان شكرا تدبولي لدري حدود أربعين دعوك الزريا وليلة تدشاشي لدوات مغدو شكرا تدبوبيو لعشرين لبيو ميلادية زامو تشيقبا دا كراتمو لتفسير القرآن من جرما واندام تشيقبا تروا اوانا دريمي البركة نقومو أقلوك الغبان جهة قربينا جيريا يوود تيمكو الله ملاتين سورة النور درس لتقص زامو تاشي آية عشرين لأوكو فدن الله تعالى إن الذين يرمون المرسلات الغافلات. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
الله يقول إن الذين يرمون للهوان بسكي جيفا واتو المفسنان فكما تتوما تعلمانيات أنفسهن عن كل سوء وريبة ما تندس كاري كنسو أكي جيفا سدى الفاشا واتو يرمونا بالفاهشة النساء سنة جيفا ماتا فكما تتو بزناء الغافلات قفل اللماتا ودندا basu san mazina ba, basu san alfasha ba. Li'anna hunna tubi'na ala takhalluqi bil akhlaqi al fadilati al karimati. Saboda su sun tabi'antu ko an tabi'antar da su akan hali mai kyau, hali mai falala, halin ƙwarai. So su basu ma san zina ba, ba san alfasha ba. Fahunna fauka kaunihin na musanat, bayan sun kasance wato katangantattun mata, an ce gafilat. Idan an ce gafilat, wato ana nufin waɗanda tunanin yin zinan ma ba sa yin shi. Mata ne kamammu, mata ne masu mutunci, mata ne masu tsare daraja kansu, basu ma tunanin su yi zina ma ba sa shi, yasa aka ce su ghafilat. La yaqturu su'u bi balihinna li taharati wa tu ma'danihinna almu'minat kamilatul imani billahi kenan. Suna da cikakken imani da Allah tabaraka wa ta'ala, sun gaskata Allah, sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wanda suke jifan irin wannan mata, lu'inu fi dunya wal akhira, an tsine musu, Allah an ce su a duniya, Allah an ce su a lahira. Idan an ce la'anatu, ana nufin wato turidu min rahmatillah, an kore su daga rahmar Allah. Duk wanda ya jefi mace mai mutunci, mace mai kima, mace mai daraja, mace mumina, mace saliha, mace kamammiya, mace gafila, wanda kwata-kwata ba ta tunanin albasha, sai ya mata sharri, ya mata kage, ya mata karfi, cewa ita mazinaciya ce, to Allah ya tsine mata albarka duniya da lahira. Allah kiyaye kuma suna da azaba mai girman gaske ranar tashi alƙiyama kuma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ranar da harshensu zai musu shaida akan abinda suka aikata da bakinka za ka zo kana rera kana faɗan abinda ka aikata na tsiya hannu zai yi shaida zai yi magana ce wani ya aikata kaza ya yi kaza kafafuwa arjuluhu su ma sai sun yi musu shaida ma kanu ya'malun da abinda suka sance suna aikatawa lahum adaban azimun yawmal qiyama asir wannan tabi'a suna da azaba mai girman gaske ranar tashi alqiyama za su tsaya gaban Allah ya tifuna amama Allah ta'ala lil hisabi jayin hisabi ranar da Allah zai nuna karfin mulkinsa da sarautarsa kaga harasansu suna bayani akan abin da suke ba daidai ba hannu kaga yana magana kafafuwa suna magana da abinda mutane da suka sanci suna aikatawa a duniya min a'malin sayyi'a daga ayyuka munana marasa kyau to bima kanu yaquluna da abinda suka sanci suna faɗa min aqwalin qabiha da kuma maganganu wanda suke munana abinda ake nufi da shaidar waɗannan gaɓɓai za su yi magana za su ba da labari dalla dalla billa billa dangane da abinda waɗannan mabarrata suka aikata abun mamaki ka ji kafa tana magana ka ga hannu yana magana wata ayar Allah ya ce hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqa Allahu alladhi antaqa kull shay'in za su ce yaya aka yi muka fata tana magana fatar za ta ce Allah ne ya yi mana magana Allah ne ya sa mu muka yi magana wanda shi ya sa komai ya yi magana a wani wurin Allah ya ce alyawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kuna abu sai mulki a wajen Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izza rana ce da za mu rufe bakinsu za mu hana bakin magana musa hannu ya mana magana wato kallimuna aidihim wato shahadu arjuluhum kafafuwansu su shaida da abin da suka sanci suna aikatawa wannan kafar taka wallahi sai ta yi magana ran ta shi kiya wata shaida kanka wannan kafar taka wannan hannun naka sai ya yi shaida akan kirwal kiyama so ya kamata musulmi yake a yi mutu ya san me yake aikatawa dole ne mu samu nutsuwa mu rika tunawa da halin da zai same mu ranar tashi alƙiyama Allah ya ce yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wannan rana ita ce ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi musu sakayya na wajibi in an ce dinahumul haqq ana nufin jaza'ahumul wajib Allah zai musu sakayya ta wajibi a kansu ko kuma yawma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq rana ce da Allah tabaraka wata'ala zai musu wato hisabi na adalci shine dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin kuma a ranar za su sani cewa lalle Allah shine gaskiya mubinun yubayyinu lahum haqiqata ma kana ya'iduhum fi dunya ranar Allah zai musu bayanin abin da ya musu alkawari a nan duniya cewa za su gamu da kaza da kaza ran tashi alkiyama Abdullahi ibn Abbas ya ce wa dalika yace wadhalika anna abdullahi ibn ubay kada yashukku fi din abdullahi ibn ubay shugaban munafikai bai yadda da tashi alkiyama da hisabi ba shi yasa ranar Allah zai sanar da shi ran tashi alkiyama alkiyama Allah zai sanar da shi da irinsa cewa anna allaha huwa al-haqqul mubin lalle Allah shine mai gaskiya kuma mai bayyana gaskiya wannan ayar abin da take nuna mana tana nuna mana cewa akwai hisabi akwai tsayuwa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala kuma kowa Allah zai bashi sakamakon aikin da ya aikata fi al-yawmi fi hadha al-yawmi al-'azim yawm al-qiyama a wannan rana mai girma ran tashin kiyama za a ga ikon Allah gabbai za su shaida wa masu shi Allah tabaraka ta'ala zai sa abinda baya magana yayi magana za kuma a ji maganar ta sa kuma a ranar mutane za su gane cewa lalle anna Allah wal ilahu al-haqqu fi dhati wa sifati wa af'ali Allah ne gaskiya akan zatinsa da ayyukansa kuma shine mai bayyana dukkan abinda rayuka suka koyi wa khaba'atu adh-dhama'ir kuma Allah shine mai iko cikakke alamar jazati alladhina asabu bima amilu mujazati alladhina asabu bima amilu isa kayya ga wanda suka munanta akan ayyukan da suka yi sannan Allah tabaraka ta'ala ya rufe wannan kissa ko ya rufe wannan ayoyi da suke magana akan nana Aisha ta wajen tabbatar da sunnarsa ilahiyya wanda muna gani a zahiri wato Allah tabaraka ta'ala ya kare mata mutuncinta ya kare mata darajarta sannan kuma da ƙarshe ubangiji ya nuna cewa ai shi mutumin kirki ai ya zo aure da mutumin kirki yake mutumin banza da mutumin banza yake wanda nana Aisha da kuke zarginta ba haka bane tunda ko mai tsarki ce to dole ka samu miji mai tsarki kada ka tangantacciya ce to dole kuma ta aure mutum ne ka tangantacci me Allah ya ce malam
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
الله يرفع قصه da cewa الخبيثات للخبيثين wato mata maƙarnata mata mazinata المختصين بال كو المختصات بالخبز wanda sun keɓanta da ɓarna da ƙazanta su sun cancanta ne su auri maza irinsu alhabisi na minar rijal walhabisu na haka su ma maza a cikin mata a cikin wato mazan da ba su da tsarki da ramai za a ce masu aikata ɓarna ai sun fi dacewa ne bilhabisati minar nisa'i akwai batu min hunna kenan masu tsarki a cikin mata littayyibina sun dace ne da maza masu tsarki wattayyibuna su ma maza masu tsarki littayyibati sun dace ne da ainihin wato mata masu tsarki malamai abinda suka ce a tafsirin wannan aya da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce alkhabisatu min alqawli walkalami wato mummunan zance magana mara kyau ta fi dacewa da mutanen banza khabisai wal khabithuna minan nas mutane kazamai masu aikata alfasha da zina su ma sun kace ne lil khabisati ga ainihin wato kazantattun mata ko kuma al-khabithatu min al-qawli wal-kalami والطيبات من القول إمام بطر أجد ذا الشيكين للطيبين من الناس والطيبون من الناس للطيبين واتو سوما صندوق للتركة متعني للطيبات وانما معنا تفرقوا كنا كنا أنا أبو الله يسوء أيوة متعني بياني maganganun banza sun fi dacewa da mutanen banza haka tsarkakan maganganu sun fi dacewa da mutanen kirki ma'ana bai kamata mutumin kirki a ji maganar banza a bakinsa ba bai kamata mutumin kirki a ji maganar banza a bakinsa ba haka tsarkakakken zance ana kyautata zaton ya fito daga tsarkakakken mutum kammalallen mutum kamamman mutum mai daraja mai mutunci mai kima shi ake jin maganganu na mutunci da kima a tattare da shi wannan idan mun fassara al-khubs min al-qawl kenan idan kuma muka ce ana nufin mutane ne to shine fassara da nayi ta farko shine wato at-tayyib la yaliqu illa bit-tayyib min an-nas abinda ake so a ce Aisha bata dace ba da mutanen banza ba yanda za a yi da na Aisha ta hadu da mutumin banza fa Aisha la yaliqu laha al-khabithatu min al-qawl ko zance li'annaha tayyibatun radiyallahu anha kenan fa yuzafu ilayha tayyibatul kalami min al-thana'i al-hasan kenan ma yaliqu biha a wannan fasar al-qawl kenan idan kuma magana auratayya ne to dama Aisha ai mace ce ta tangantacciya killatacciya don haka an fi tsammanin dama mijinta killatacce ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban killatattu ka tangantattu kace ce dai ayan nan tana nuna mana tana da jaddada mana hada mutanen kirki da yan uwansu sannan kuma magana kirki a ganta a wajen mutanen kirki sannan kuma la ya takallamu bi tayyibati illa at-tayyib min ar-rijali wal nisa ba wanda zai magana da magana mai kyau in ba mutanen kirki ma su maza ba wannan zargi ne ga waɗanda suka yi wa Nana Aisha kazafi kenan kuma yabo ne ga waɗanda suka yi bayani akan tsarkakan Nana Aisha haka kuma idan mun zo al-khabithatu min an-nisa'i lil-khabithin min ar-rijal kenan al-khabithun min ar-rijal lil-khabithati min an-nisa' Abdullahi ibn Ubay shugaban munafikai shi ya bukantanta da karantattun mata da waɗanda suke shakka a cikin addini tsarkakakkun mata katangantattu killatattu su kuma sun dace ne da mutanen kirki Allah ya ce ula'ika mubarra'una mimma yaquluna waɗannan Aisha da Safwan ibn Mu'affil as-Sulami Allah ya wanke su shine mubarra'una ذكروا ما الله تبارك وتعالى بلفظ الجمع كذا سبيني أما في الله أما شيء لنفذ دين جمعي كما يدعى الله شيء فإن كان له إخوة أقول لأيك نيسو فإن كان له إخوان يعني أي نعم أي يوا سيكم يشي أولئك مبرؤون معنى الطيبين والطيبات إن عند الله فدا الله يأثر كيسو mimma yaquluna da abin da ake bada dan tunda yace mubarrauna yana nufin duk mutanen kirki Allah ya wanke su ba Aisha da Safwan kadai ba duk wani mutumin kirki ya shiga wannan kafin bakiratun wa rizqun karim Allah ya musu alƙawarin gafara da kuma arziki ya musu afwa anil dhunubi da kuma arziki mai girma shine gidan aljanna alwayto nana Aisha كان الفهري كانت تفتخر بأشياء لم تعطيها امرأة غيرها لأن عائشة كان الفهري دا وسأبوها دعك باتا أعطيت بابا وتمت الدنيا بهم بأتبا نفر قولي تكي تشوى لذا أنا زيجنا أنا من شري أنا من كي أتناي كما نيني ما شبدات أيدا mala'ika jibrilu da kansa ya dauko hotona a cikin tsumma ya kawo annabi kafin annabi ya sani kafin annabi ya aure ni
sai da mala'ika Jibril ya dauko hoto na ya kawo masa ya gaya masa yace masa hadihi mar'atuka wannan ita ce matarka akwai wata mata da samu wannan yanzu matan da Allah ya mata wannan ita ce wani zai zo ya zarge ta da zina abu na biyu ta ce inda manzon Allah yake a duniya lam ya tazawwaj bikran ghairi bai taɓa auren mace budurwa ba in ba ne ba duk matan annabi gaba ɗaya zawarawa ne ta ce ita kaɗai ce budurwa ta daɗa cewa ni ne kaɗai matan da annabi ya rasu a hannuna ni ɗin dai Aisha annabi a hannunta ya rasu ta ce mata baina haqinati wa daqinati annabi ya rasu ne tsakanin haɓata da ƙirjina kuma ya rasu a ɗakinta tana ƙarƙashin kulawa da shi abu na gaba ta ce ni ce matan da annabi ya rasu aka binne shi a ɗakina abu na biyar ta ce ni ce matar da ba a taɓa saukarwa da manzon Allah wahayi yana cikin zanin wata mata ba in ba ni ba an saukar masa da wahayi da zani na a jikinsa abu na shida ta ce ni ce matar da Allah ya saukar da wanke ni daga saman bakwai ya saukar da ayoyi barkate wajen goma sha a kaina ne kada yau kwanan mu uku ko hudu duk a kana na Aisha muci abu na bakwai ta ce ni ce yar gidan halifar annabi masoyin annabi a duk duniya an tambaya annabi aka fi so ya ce Abubakar babana ni babana shi ne babban abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na takwas ta ce babana shi ne siddiƙi siddiƙin annabi li kulli nabiyin siddiq kowane annabi yana da siddiƙinsa siddiƙu ummati Abubakar siddiƙin wannan al'ummar tawa shi ne sayyidina Abubakar ta ce kuma wa khuliqtu tayyiba an halicce ni mai tsarki take kuma gona tara wa wa'idtu bi magfiratin wa rizqin karim an yi min alƙawari wa'idtu magfiratan wa rizqan kariman an yi min alƙawarin gafara da arziki mai girma shine gidan aljanna wannan gabaɗi daraja ne na Nana Aisha Allah wajen dan shi'a da zai buɗe baki ya tsine wa Nana Aisha ya la'ance ta bayan wannan falalar da Allah ya mata. Shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya ci gaba da zagin Nana Aisha bayan Allah ya wanke ta da waɗannan ayoyi na suratul Nur su tabbas wannan mutumin ya karanta Al-Qur'ani. Amma yau wannan baiwar Allah a matsayinta na matar annabi aka tambaye manzon Allah a duk duniya ba ka fi so ya ce Aisha aka ce a cikin maza fa yace babanta amma mu ce iya buɗe baki ya zage wannan matar ya ce wai karya ce wal iyad billahi shi yasa masru saboda tsabar sunna na Aisha da girma mata idan yazo zai bada hadisi akan Nana Aisha sai ce haddathatni siddiqatu bintu siddiq habibatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace siddiqa yar gidan siddiqi ita ma siddiqa ce babanta ma siddiqi masoyiyar annabi sallallahu alaihi wasallam almubarra'atu min as-sama wacce Allah ya wanke ta daga sama ta zantar da ni ta bani hadisi wannan shine aqidar ahlus sunna والجماعه كم مصرينا عائشه da kuma bayanin da Allah tabaaraka wa ta'ala yayi na tsarkake ta na wanke ta sharri akai mata da mun munafikai ne suka yi kuma munafikai da mun ba su dare ba har yanzu har karshen duniya ta tashi akwai su yana daga cikin rashin rabutar zuwa duniya mutum ya waye gari yana la'antar iyalin annabi wani wani irin musulunci ne wannan? Me mutum zai iya bude baki ya ga annabi idan ka mutu Allah ya tashi ka cikin layin masu zagin matan annabi? Yanzu ka iya irga iya hadisin da ake cewa Aisha na Aisha kake tunawa hadisai nawa kake da shi? Sai hadisi ya kai 2,000 na ta ita kadai da turanci daga annabi. Yanzu ko wannan bai isa a daga mata kafa ya mata alfarma ba? Zamanta a gidan annabi, aurenta da manzon Allah ya yi bai isa mata alfarma ba? Kasancewa ta ɗan gidan sayyidina Abubakar bace isa ba, bai kai mata alfarma ba? Sai mutum ya zo ya buɗe baki yana zagin tsarkakakku, shi kuma mai kazanta da datti, kazantaccen mutum, wulakantaccen mutum, tozartaccen mutum ɗan ƙarshen zamani, ya buɗe baki yana zagin mubarra'una wanda Qur'ani ya ce ya wanke su ya barrantar da su, yana zagin ƴan aljanna wanda Allah ya musu alƙawarin gida aljanna. To Allah ya kiyaye, Allah kuma ya kare mu da karewarsa. Malamai sun ce duk wanda kuka ga yana suka a kan iyalin annabi, innama kana maqsaduhumul akbar min wara'i dhalika huwa at-ta'nu fi nubuwwatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suka ne akan annabtan, cancantan annabtan annabi Muhammad, dan saboda a ƙarshen zance za a ce annabi ya auri macen da take meme, wanda yake mata annabi mazalaci yake kenan, ya soki annabtan annabi cewa annabin Allah ma ya auri me mazalaci, hadarin kenan. Zagin Aisha ba kamar zagin gama garin mutane ba ne, kana taɓa Aisha ta taɓa annabi, kana sukan nan Aisha, ka soki martabar annabi Muhammad, kuma ka soki musulunci gaba ɗaya, kuma ka soki musulmi duka. So ya kamata a yi takardun za a kiyaye. To amma Allah ya maida musu martani da abin da ya ishe su. Amma a cikin waɗannan ayoyi da Allah ya karanta mana, za mu fahimci abubuwa gurguje kamar haka. Na farko dai za mu fahimci kishin Ubangiji akan matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ba shi kariya, da kuma ba wa dukkan wani waliyin Allah, ba wa Allah kariya. Rike wannan ku rubuta ku ajiye, duk mutumin da ya zama mutumin kirki mutumin arziki, sai wani yasashen mutum wulakantacce ya nemi ya tsotsarta shi ko ya wulakanta shi, to shi wancan ɗin shi ne tsotsarce, shi ne wulakantacce. Kuma Allah ya yi alkawari sai ya ba wa mutanen kirki kariya, Allah ya yi alkawari sai ya taimaki jami'an gaskiya. Yanzu akwai tunanin da ake da shi, tunanin isqatu shakhsiyat, zubar da mutunci masu mutunci, waɗanda suka saura ake ganin suna da mutunci a idan mutane, musamman a yanzu a wannan zamani a wannan ƙasa, su ne malamai na addinin musulunci, tsayayyun malamai wanda suka ƙarar da rayuwarsu akan da'awa da karantar da mutane da gaya mutane gaskiya da kishin musulunci da kishin al'ummar musulmi. Allah ya ba su kima a cikin jama'arsu, Allah ya ba su matsayi a cikin al'ummarsu, Allah ya sa jama'arsu suna son su, kuma ana sauraron maganganunsu sama da sauraron bayanin kowa. Don haka yanzu bari a shirya yaya za a zubar da mutuncin masu mutunci. A wayi gari waɗanda suke na Allah ne suke gaya wa mutane Allah, a shekar da darajarsu da mutuncinsu ya zuba a ƙasa. A wayi gari ba wanda zai iya buɗe baki ya ce a yi kaza ko kar a yi kaza. Kuma ana bin wannan ta hanyoyi da dama, in gaya muku gaskiya. Ma abinda muke gaya mutane kullum, malamanku iyayenku, malamanku shuwagabanninku, malamanku jagororinku, malamanku su ne masu nuna muku hanyar aljanna. malaman ku masoyan ku malaman ku sune last card din ku duk ɗan kirki duk mai addini na kwarai zai kishi malamin sa kuma zai kare albarma da mutuncin malamin sa don haka tunanin ya da wasu maganganu ko wasu abubuwa na sheƙar da darajar malamai kaga mutumin da bai da kima bai da mutunci ya iya fitowa kafar yaɗa labarai ya ɗauki hoton kansa ya nuna ya kira malami ya zage shi malamin da ya shekara 40 yana karantar da Qur'ani yana karantar da hadisi wataƙila kafin a haifi wanda ya zage shi malamin da ya shahara ya yi bayanin ilimi ya fassar Qur'ani bila adadin tun daga farko har ƙarshe ya sauke manya-manyan littattafai na musulunci fatawoyinsa sun yaɗu a duniya al'umma ta san shi wajen aikin alkhairi da fadakarwa amma wani yasashe wani wulakantacce wani tozartacce wani wanda yake karamin mutum a cikin al'umma zai iya fitowa fili ya kira malami ya zage shi ya la'ance shi ya tsine masa albarka ko ya faɗi maganganu marasa kyau a kan shi kuma wani ya duka da shi ya comment ya wai baya an yi asara kuma an tabe amma muna shaida muku su malamai na Allah Allah ne ya ɗauki nauyi Allah ne ya ɗauki gabara Allah ne ya yi alkawarin zai kare duk mutanen kirki addinin Allah shi Allah shi zai taimake shi a wani ɗan adam ba akwai kuma waɗanda suke so su zo su nemi suna don su ci mutuncin mutanen kirki saboda a san su da a ɓoye yake abin ne yake ba san shi ba amma yanzu idan ya zo ya zagi mutumin kirki sai a ce waye wannan akwai masu yin wannan da haka muna kira Allah Allah tsare mutuncin malamanku da darajar malamanku da kimar malamanku yanzu malamin da ya zo yana ta karantarwa dare da rana an san shi da karantarwa da fatawa da da'awa da taimako da wane ne da wane ne sauransu ɗaya bi shekaru yana aiki alkhairi sai aka zo aka ɗauki wata maganarsa sai aka ce ai ya ce kaza sai aka tafassara ta aka juya ta abinda aka ga dama tunda yanzu lokacin fassara ne lokacin juye-juye ne kaddara ya yi laifi yanzu ayyukan alkhairin da ya yi na shekaru a baya can ba za su wanke masa laifin da ya ba ko aljanna da wuta Allah yanzu zai sa mutane cewa yake fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wanda mizanin sa ya nauyi Abdullahi ibn Abbas ko wani sai ce ko da kuwa lada ɗaya ne mutum yana da zunubi miliyan ɗaya yana da lada miliyan ɗaya da ɗaya wannan ɗan aljanna ne fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu wanda sigelin sa yayi ba nauyi bana zunubin sa yawa bai da lada to shine zai shiga cikin wuta ashe ko Allah aunawa yake aikin alherin ka da sharrin ka wanne ne fi yawa idan alheri ya fi yawa ko da da yane ne sai baka aljanna to me yasa mutane ba sa iya yi wa ƴan uwansu adalci malaman su adalci shugabannin su adalci idan mutum ya wani kuskure guda ɗaya bayan da ya dade yana aikata aikin alheri shikenan sai a manta da alherin da yake a cikin mutuncin sa kai da kyau ba dabi'a ce mai kyau kuma ina ba ku shawara kun ga wannan dabi'a ta zage-zage a Facebook da WhatsApp din nan wallahi duk mutumin kirki kai ya rika shiga cikin wannan abun ko yana share da kaga ana zage mana ana cin mutuncin wani ko ka goge ka wuce ka kuma ka ne ba ka bada alheri akan malaman addini da suke karantar da mutane ba to kada ka yarda ka shiga cikin tarihin cin mutuncin mutanen kwarai akwai mutanen kirki ba wai mamawa malaman addini ba yanzu idan ana so a jantin email din wani wani mutumin kirki ne ana tsammanin yana da future mai kyau sai kaga an je ana ta kokarin ya zaya bata shi kuma akwai abin da abokanan gaba wasu kafirai ne ba suke ba ku sani ba kuna taimakon su yanzu a kasan nan akwai mutanen kirki matasa wanda suna gwamnati kuma ana ganin suna da future mai kyau nan gaba musulmi ne suna da addini wataƙila suna da wata kujera ko suna da wani matsayi a gwamnati ko a hukuma ana tsammanin nan gaba nan da shekaru zai iya yiwuwa su samu wata babbar kujera a ƙasa to maƙiya Allah musamman waɗanda ba musulmi ba da munafukai waɗanda suke goyon bayan kakare sai a je a kulla wata kitimurmura sai a je a yanko wani abu sai a faɗi wani abu sai a faza shi sai a faɗa akan wani saboda me a lalata tarihinsa ko da nan gaba zai yi a ce wannan mutumin zai samu wani matsayi zai nemi kaza ko za a ba shi kaza sai a ce a'a ai bai da kaza bai da kaza bai da kaza ai an taɓa masu kansu akan kaza da sauransu kunusu wani lokacin zaka zo kana yaki kana taya abokin gabanka yakin dan uwanka ko ba ka bane malami kun gane misalan ko kuma yawanci an fi yin wannan abun ga mu ƴan arewa musulmi wataƙila a ɓangaren siyasa ne aka ga yana da rabo wataƙila ana ganin damuwa da zai iya zamanto a kaza wataƙila a ɓangaren ma'aikatan gwamnati ne wataƙila kaza wataƙila kaza an ga ya ɗan samu matsayi kuma matashi ne wataƙila ko matasa ne wataƙila ana ganin suna da future nan gaba za su iya samun kaza to su waɗannan manyan sun gama karantowa dan saboda suna ganin samun waɗannan mutane su samu wannan cigaba cigaban arewa ne cigaban musulmi ne don haka bari su lalata kimarsu tun yanzu su ta rubutu na ƙarya suna yaɗawa kai kuma da yake baka da lissafi ba ka yi zurfin tunani ba ka zo ka taimake su akan wannan abu haka ina yi muku kukan kurciya ma jawabi ne mu nutsu mu san me muke yi mu rinka taimakon ƴan uwanmu ba mu rinka yaƙar su ba Allah yana kishin alfarman mutanen wato alfarman mutanen kirki masu matsayi daga annabawa da wanda suke biyo bayan su Imam Ibn Kathir yace hadhihi al-aya nazala fi shani Aisha ummi al-mu'minin radiyallahu anha hina ramaha ahlul ifki wal buhtan min al-munafiqin Ibn Kathir da kansa yace wannan aya Allah ya saukar da ita ne akan sha'anin na Aisha ummi al-mu'minin yayin da makaryata suka jefe ta cikin munafikai da irin abin da suka faɗa na ƙarya abu na biyu akwai rarrashin da Allah ya yi wa bayansa muminai dangane da abin da ya same su na baƙin ciki da bashi rai ko da duk lokacin da aka ce an soki annabi ko an soki iyalin annabi duk mutumin kirki zai ji ba daɗi har yadda aka yi wa Nana Aisha har yadda aka yi wa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya rarrashe su yace la tahsabu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ithmi kar ku tsammani wannan sharri ne gare ku alheri ne gare ku dan haka wannan jarrabawa ce mihna ce zahira jarrabawa ce ta fili kuma alhamdulillah Allah ya saukar da wato ayoyi kusan guda 18 dukkan kowace aya mai zaman kanta ne don a girmama sha'anin manzon Allah da sha'anin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsarkake ummul mu'minin Nana Aisha da nuna cewa mutum ya kirki ne sannan kuma da kazantar da maganar masu faɗin sharri ga mutanen kirki abu na uku an nuna wa muminai hanya ta kwarai da ya kamata su ɗauka su yi lokacin da aka kawo musu labari jita-jita al-isha'a kenan al-isha'at al-kadiba mai shari'a ta ce mana idan muka ji ana yaɗa magana a kan ƴan uwanmu shi ne ihsanul zanni mu kyautata zato duk lokacin da ka ji an saki wani labari mara daɗi a kan ɗan uwanka akan wani bawan Allah kai kace kai da kace a'a ba na tsammanin haka zai faru muna kyautata wa da zato wannan shine abinda Allah tabaraka wataala ya nuna mana laula isami'tu muhu dhanna mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hada ifkum mubin laula isami'tu muhu qultu ma yakunu lana an natakallama bi hada subhanaka hada buhtanun adhim wannan tarbiya ce Allah ya koya mana idan mun ji an faɗi mummunan abu akan ɗan uwanmu to mu yi ƙoƙari mu kyauta da zato mu ce wannan ƙarya ne ba mu yadda ba sai dai abin da ya tabbata da hujja da dalili sannan kuma Allah ya nuna mana falalarsa da tausayinsa ga bayinsa muminai wanda suka yi kuskure zancensu ya ainihin wato yaɗu a duniya na suka ga ummul muminina amma Allah ya musu falala yasa suka tuba sannan kuma bai musu azaba ba walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fi dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adabun azim yadda da cewa walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha yashi ra'ufur rahim yadda da kara walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم duka wannan walaula fadlullahi walaula fadlullahi guda uku duka akan mu'minai ne wanda suka yi tubul dabaka wanda bakin su ya guci suka samu sulbi na harshe suka shiga suka yi ta yada maganganun da ba haka suke ba wanda mun yi muku bayani hadarin mutun yaje ya rinka yada maganganu wanda ba su da tushe ba su da asali wallahi wa tarana sai ka ji kunya na shage ya muku ina maimaita muku akwai makayyatan mutane a kasan nan wanda sun kware da fabricating ƙarya mutum ya zauna a gida a ɗakin sa ya dauki wayar sa ya rubuta ƙarya ya sake ta a Facebook da WhatsApp ya hargitsa kasa ni karamin tunani ni karamin bincike dan sabon kamun waya da shiga da ganin labarai da yaga irin wannan abu sai ta yadawa waye ce maka duk abin da ka gani a Facebook gaskiya ne waye ga maka duk abin da aka maka sendin a WhatsApp ka gaskiya ne kai waye ga maka ma duk abin da kaji ana fada a gidan radio ana labari gaskiya ne wallahi da yawa wasu maganganun da ake fada wallahi ba haka suke ba amma an fade su a radio kuma an fada har a jarida amma kuma abin ba haka yake ba Allah ya saka wasu daga cikin jami'an tsaro na kirki musamman masu farin kaya Allah musu albarka akwai masu kishi suna da tunani suna kulla alaka da wasu daga cikin malaman addini sai su ce malam ba duk abin da kuka ji aka faɗa ba shine haka ba kada wani ya rudu da abin da ya gani ko a kafin television ko wai a jarida ko a gidan radio wani ya faɗa ko an faɗa a wancan a'a akwai abin da ana da wani interest ne akai aka biya filin jarida aka buga kawai abin da ake bukata wannan magana kawai ta shiga jarida kawai ta yadu sai kuma da zaka zo kai sharhi da bayani da tsarin bayani cikin suka kwana ciki to ana iya bata mutanen kirki da waɗannan kafafan yada labarai to a cikin abin da zamu koya a cikin wannan tafsirin a wannan shekara a wannan wata lalle takatsan zan wajen karban labari jin labari da yada labari a baka dannawa a waya a yada ai takatsan zan in ba haka ba mutum zai zo ya fada cikin zunubin da billahi alazim ba lalle ya fita daga cikin sa ba an tsoratar da mu'mini tahziran shadidan dangane da fadawa cikin taba mutuncin junansu ka samu ka gama da duniya lafiya ka gama da al'umma lafiya baka shiga haƙƙin wani ba baka taba wani ba sannan kuma waɗanda suka yi wa nana Aisha wannan ƙarya da waɗanda suka dage wajen yada shi Qur'ani yayi bayani cewa waɗannan mutane ba su da gaskiya maƙaryata ne dan ba su kawo shaida ba dukkan da'awa in babu shaida ba ta zama daidai ba laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa idh lam yatu bi shuhada'i fa ulaika inda allahi humul kadhibun innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah gidan cewa innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوشي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين سننكما أم فتكدموا مني ما سدسيا فزموا ما سين أفوى سننك إن كودكي وليعفو وليسفهو ala tuhibbuna an yakfira Allahu lakum lokacin da Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu ran sai baci yayi fushi yace ya kore mista yace ka dauke kwanan ka daga gidana na daina baka tuwo Allah yace wala ya'tali ulul fadl minkum was-sa'a an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu na muku bayani wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yakfira Allahu lakum yanzu ko ba ku so Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim sannan kuma guda takwas Allah ya girmama na Aisha a cikin wannan ayoyi gaba ɗaya da muka karanta. Allah ya kimanta ta kaliman yadhillu mulaziman laha ila an yarida Allahu al-arda wa man 'alayha, girmama wanda har duniya ta tashi ana ta ambatar na Aisha. Inda za a karanta Qur'ani insha Allah sai an yi addu'a na Aisha, sai kuma an yi mata fatan alkhairi, kuma da ƙarshe Allah ya wanke ta ita da duk wanda aka zarga. Ula'ika mubarra'una mimma yaquluna, to Allah ya wanke ta, sai wani kuma ya zo ya ci gaba da yada wannan abu, ya yi aikin banza, ya yi shirme. Ina fata ana fahimta su kan wanda Allah ya ɗaga darajarsa ai kashe kanka ne. Don haka ya ku mutane, mu ɗauki wannan falala, mu ɗauki wannan kisa, mu ɗauki wannan darasi da muka karanta cikin wannan ayoyi, da addu'a Allah ya ƙara mata annabi daraja da kima. To sai kuma me Allah ya ce yau harama,
ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها, ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
سبب سكون الآية aya ce da take yi mana magana akan tarbiyya dangane da mu'amala ta shiga gida, wani ya shiga gidan wani, wani ya shiga ofishin wani, wani ya shiga wajen wani. Shari'ar musulunci ba abin da ba ta yi magana a kai ba, kuma wannan yana da alaƙa da rayuwarmu. Kowa daga cikinmu yana da buƙatar wannan. Wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin matan Madina, imra'atun min al-ansar, tace ya rasulullah, ya manzon Allah, inni akunu fi baiti, ni nakan kasance a gidana, ala halin la uhibbu an yarani alaiha ahadun, ina zama a gidana akan wani yanayin da bana so wani mutum ko waye shi wato ya ganna a wannan yanayi da nake ci, ko baba ko ɗa ko ɗan uwa ko ma waye. Ta ce ina zama a cikin irin wannan yanayi da gaskiya bana so wani ya zo kaina, ko da mahaifina ne bazan so ya ganna ba, ko ɗana ne bazan so ya ganna ba. Ta ce abin mamaki, sai ubana sai ya zo ya shiga wurina a wannan yanayi, wa inna yahu la yazalu yadkhulu alayya rajulun min ahli, ko wani mutum cikin iyalan gidana ya rasulullah sai shi kai na, wa ana ala tilka alhal, ina cikin wannan yanayi, fa kaifa asna, to yanzu ya zan yi. Wannan shine rabisi kenan, ko wani dan adam a gidansa a wato a turakarsa a ɗakinsa akwai wani yanayin da yake kasancewa bai son wani ya zo ya gan shi, ko a gida ko a ɗaki. Kenan bai kamata mutum musulmi ya zama yana da ɗabi'ar afkawa, ya afkawa ɗan uwansa ba tare da ya nemi izininsa ba. Idan mutum yana ɗakinsa zai iya cire kayansa daga shi sai ga jaran wandonsa, idan tana ɗakinta za ta iya cire kayanta ta huta ta zauna a yanayin da ta ga dama. Akwai yanayin da ko ɗa ne ba zai so ubansa ya ganshi ba, ne ballanta na ɗa ya ga ubansa akan wannan yanayi. Daga ko yaro ƙarami in ya fara yin wayo in ya shiga banɗaki ya wanka, ko da ba sa mai riga ba sai ga ya yi haka yana sauri yana gudu 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 gudu, wai me yake nunawa? Privacy. Akwai yanayin da baya so a ganshi, to ku tsare mutuncin ƴaƴanku da albarmarsu. Akwai lokacin da yaro da ana masa wanka da an kai ruwan wankan kafin uwar ta zo sai ce mama na gama, mana ya fara nuna miki fa, shi fa yanzu da hankalinsa shi fa zai iya yi da kanshi. haka da yana cewa nayi wanka na da kaina. Akwai yaron da ana masa wanka, uwarsa tana masa wanka, haka yake rufe idansa. Yana rufewa saboda baya so, saboda girmansa ya kai. To kenan ɗan adam yana da sirri. To ku kiyaye sirrin, kawo ka ku da ƴan uwanku. Wannan mata ta ce ya Rasulullah ya zan yi. Ana shigo mun a cikin yanayin da ba na so, sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu. Ya kuwan dukkan imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kada ku shiga gidajen da ba gidajenku ba. Hatta tasta'nisu, sai kun nemi izini. Hatta tasta'nisu ay hatta tasta'dinu, sai kun nemi izini. Wa tusallimu, sannan ku sallama ala ahliha, ga ma'abuta wannan gida. Wannan shine alkhairi gare ku, la'allakum tadhakkaruna, ku kai tintintini ku ji wa'azin da ake mutu. Abu Bakar Allah ya dace shi ya ce ya Rasulullah, yaya za mu yi akan hanyoyi? Gidaje ne ba na kowa ba, kuma hanyoyi da ake yin gidaje ko ban ɗakuna ko wani wuri haka, laysa fiha sakin, ba wani mai zama. Sai Allah ya ce laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Karanta
fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum والله بما تعملون عليم. لي
يا قوي الله تبارك وتعالى اكن نن يا نونا منا مكاري متنچن gida jama jama'a ma guzanci ne a rinka shiga gida ba sallawa kuma kar wani ya bar gidansa ana masa mu'amala da gidansa ana shiga babu sallama kuskure ne wallahi motar za a ji kunya la tadkhulu buyutan nan ana nufin albuyutul maskuna gidajen da ake zama a ciki saboda Allah ya ce laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskuna gidan da ba kowa wannan hukuncin sa daban shine ghayra maskuna amma gidan da akwai kowa shine gidan da yake ana zama a ciki kenan kuyi tastani su daga al-isti'nas ne isti'nas isti'lam isti'nas istikshaf duk ma'anar sa ne isti'lam hatta tastani su hatta tastalinu hatta tastani su hatta tastakshifu hatta tastani su hatta tastabinu duka yana iya dauka sai kun sanar in za ka shiga gidan da ba naka ba ka ɗan yi sanarwa kwan-kwan-kwan ka ɗan yi alama cewa akwai wani kaga idan wani yana tsarara a gidan ko wani yana wani abu abin nan da ba a so mutum ya shiga kaga zai ɗan abin nan sannan kuma sai ka sanar da mutanen gidan ka gane ko su gane cewa akwai ba wani da yake ƙoƙarin afka musu daga anasa shay'u ne absarahu kenan zahiran makshufan kamar yadda Allah ya ce falamma qada Musa al-ajala wasara bi ahlihi anasa shine tastanisu anasa min janibi turi nara qala li ahlihi kusu inni anastu nara me yake nufi ya gaya wa iyalansa inni anastu nara ay inni ra'aytu nara kenan zai iya daukan haka kenan kuma al-istinas yana iya zuwa da wato biddu al-istihash akwai istihash saboda duk wanda ya kwankwasa maka kofa na farko dai bai sani ba za a ba shi dama ko ba za a ba shi dama ba to kamar al-mustawhish ne bin khafa'il hal ke cewa alaihi wala'alla ko a ba shi dama ko kar a ba shi dama in ka kwankwasa kofa akwai garantin za a ba ka dama to abinda ake so ka ɗan yi wani motsi ko yaya da za ka nuna masu gidan nan akwai wani mutum yana nan wannan tarbiya ce ta shiga gida kafin ma a yi sallama. Malamai suka ce a nan gurin abin da ake nufi ya kwanda kwai imani da Allah haƙƙal imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum allati taskununha, kar ku shiga gidaje wanda ba gidaje naku ba, wanda kake zama ko kuke zama ko kuma wasu suke zama, to sai kun nemi izini a Hausa haka muke cewa, ko kuma muke kun sanar da masu gidan, ko sai kun yi wani motsi a ransu su ji cewa bari su ɗan kintsa wani zai shigo musu, to sallimu bayan wannan neman izini, to sai kuma kun yi sallama ala ahliha, wato sallimu salama shar'i kenan, ku sallama ta shari'a bisa masu wannan gida din. Kike zani wajen dukhul, wajen shiga gida ya daganta ga al'adar mutane, wasu kwankwasa kofa suke yi, abu biyu ne jama'a, kwankwasa kafin a yi sallama, wasu kuma wani abu suke motsa, wasu kuma ƙararrawa ake dannawa, ina fata ana fahimta, wasu kuma ma dannawa ake, wata waya ce ake dannawa a yi magana, ya danganta dai da yadda zamani ya kawo, ana kai wani abu dai da za ka nuna ba da sunan shi akwai wani, in an ce in an zo za a buɗe ƙofa kuma sai kai assalamu alaikum, ba a shiga gida babu sallama, dole sai an yi sallama, hakki ne na ɗan uwanka in za ka shiga ofishinsa ko gidansa ko ɗakinsa ya man sallama, wannan din shefu alkhairi gare ku inda za ku iya cincintini dangane da wa'azin da ake muku. Malamai sun yi bayani dangane da tarbiyyar shiga gida, ba daidai ba ne za ka zo ka yi sallama wa mutum ka zo ƙofar gidansa ka tsaya directly ƙofar gidan kuskure ne, a gefe ake tsayawa, ko da ka zo ka yi sallama ba a tsayawa directly wanda da an buɗe ƙofa za ka shigo, a'a sai ka tsaya a gefe don ba mamaki matarsa ce za ta zo ta buɗe, to waye ce ka ga man matarsa, ba mamaki mata ne irin na zamani waɗanda babu kulawa watakila za ta zo ƙofar gida za ta buɗe ƙofar gida ta manta ba ta ɗauko hijabi ko ta fito ba ɗankwali, ta zo ta buɗe ƙofa ta yi ido bi da ita me ya kai, sai ka koma gefe sai ka ce in shigo, sai ta ce a tsaya, sai ta maza maza ta ce. Yanzu wani irin wannan ana ba da labari, kawai ya zo gidan wani bai wannan ka'idar ta shari'a ba, a falansa ne yana zaune da shi da iyalinsa, kuma iyalin ba kaya a jikinta na kirki na daga shi sai matarsa ne da 'ya'yansa, tana cikin wani yanayi da bai zai yi wani ya darsu ba in ba mai gidanta ba, yana zuwa mutumi na ya kana nan ne ko baka nan, kawai ya bude labule da yake diga ne shi kawai ya banka da musu labule, sai ga mata daga ita sai suke da jikinta ka sanya ta sai ruga da gudu ta je bayan kujera, saboda ya shigo ta kofar da za ta iya shiga ɗakin da nemo zanin gogan naka ta nan ya bullo, haka matar ya ta yi da gudu ta je bayan kujera ta makale ta kama magana ya ake kaza, kawai ya ce sai suka zan shi kwatsam, shi mai gidan ba abin ya man magana ba, yaran gidan ba abin su ce ka tuhuma mun mutana nan ba, ya je falkonya ita kuma ba yanda za a yi, da haka ta yi ta zama a bayan kujeran nan har suka gama hirarsu da wannan mutumin, daga baya ya fita ta zo ta shiga ga ya cuce ta, haka ba a zuwa shiga gida ma ba a zuwa directly, sannan kuma kwankwasa kofa da sallama baya wuce uku, kar wani ya zo kofar gidan mutum go wannan shi hankali ne, sannan in an zo kwankwasawan kuma da wannan ake da bayan hannu ake kwankwasawa, ba wai haka rakakap kana duka zaka cire musu kofa ba, ba a yin haka, yaya ake yi da dan bayan yatsa haka kana kwan biyu in kai guda uku ba abin nan ba ka kara gaba, kuma sallama duk wanda ya zo ya ce assalamu alaikum ya shiru ya ji ba a amsa ba, assalamu alaikum shiru sai ila mai gida yana ji ce ku rabu da shi dan banza ba zan buɗe ba, assalamu alaikum ka watsa guda uku kama gabanka ya nuna ma bai zai fito ba kenan, dan ku ba za a mai dole ba dan gidansa ne, duk wanda ya sallama a gidan wani sama da ƙwaya uku ya saba shari'a. Na ji wani ya zo gidan wani yana neman sa, ya rinka dukan ƙofarsa sai da ya tashi makotan gurin gaba ɗaya da irin sassafen nan ne, duka an gaya maka
wani yana ta tsara dukanta bacci yake bai zuba tsara dukanta ba addini ba zuwa makaranta ba karatu wallahi wallahi wani ya zo sai ringa waka ma sallama billahi azimu mutum sai ya jira maka sallama guda 17 yayi ta sallama dole ka fito kuma yanayi na zaman gida ba fa dole ne in an yi mutum sallama ba sai ya fito a take ba zai yi ba wata kila ban daki yake wani kuma in shiga ban daki mafi karancin gejin sa minti 28 yake wallahi akwai mai gidan da in ya shiga daman duk an yi gaba in ya shiga ban daki minti 30 yake akwai mai awa daya biya ne wani ya ce da yake ina shiga ban daki anan nake gama komai na yace komai na wannan ranar anan nake kammalewa sai ya gama komai yake fito ya kirkiro bayan gidansa ya zube gaba daya ya fitarin sa ya komai ya yankan farce ya askin sa ya komai da komai ya wanka ya shafa sabulun sa ya da komo ya gyara jikin sa ya yi menene ya gugan kafan kaushi yana nan a cikin ban dakin sai ya gama komai tas sai ya fito to kazo kana mai sallama sai ya shiga banɗaki ka tafi sai ya dawo ba mamaki bacci yake ko cewa aka yi idan mutum yana bacci dole sai ya tashi bacci hakin mutum ne ko sallah ce ba in bai tashi ba yana bacci ba yana da uzuri a wajen Allah amma wani zai zo ki take yana sallama yara ce amma mun bacci yake sai ce ku taso shi a'a ba tarbiya ba ne wannan ka je ka sa a tashi mutum kina bacci sai dai kuma an kawo masa kai to ka kawo masa rabon sa zai wuce ka ga sai a tashi shi wannan larurar ai ya yadda da idan ai duk fadan da muke gaba daya wato in ba kawo wa kai ba kenan ina ba ta na fahimta to da Allah malamai ku kula da tarbiyya ki shiga gida gobe zamu karanta bayanan insha Allah da dukkan malamai suke akan sallama idan za a shiga gida da amsa sallama da sauransu abin nan fadan daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tun tuba harshe muna neman Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.